Rana ne kamar ta yau wato ranar 13 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Rana ce ta bikin ranar radio wadda Majalisar Dinkin Duniya ita ce ma ta ayyana a matsayin ranar radio ta duniya. Ranar radio ta duniya rana ce ma da ake bai domin duba tasirin radio ke da shi wajen inganta rayuwar jama'a. A koda yaushe gidajen radio kan bada dama ga jama'a domin sanar da su irin wayanan da ake toyawa a duniya ta kowane fannin na rayuwar dan adam, walau ta fannin samar da labaru da dumi-dumin su. Wanda ke tsaya gaskiya ko mai dacin ta tare ku da sanar da mai sauraro irin abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya baki daya. To wai ko mai masu sauraron ke cewa kan wannan rana ga ta bakin wasu ajiyoyin Adama da Taraba.
Suna na Salisu Abdulmumini Abba. Muhimmancin rediyo na da yawa sosai don muna fahimta abubuwa sosai. So da dama za ka ga a misali za yi abu amma za a ce mana an nuna kaza, an mace mu ma ai mun ji aiki ga faɗin yanayin da suka faɗa din, muna iya yarda da cewa abin da suka faɗa din zahirance tabbas haka yake. Da hakika ne gaskiya bazan iya mantawa ba. Akwai in zaka kula ka gani za ka ga ana yawan abinda bazan bangaren zabe wato kirga bot wato za ka ga so da dama ana yin shareji, za ka ji abin da ya kama daga farko har karshen da za ka ji ana yi komai dare, za ka ji suna suke live ba sa iya kashe kuma za ka ji sun kashe transmitter su a komai yana aiki, za ka ji normal. Hatta kauye za ka ji wannan suna lura da wannan bangaren radio nan, zaka ji suna jira su ji sakamakon zabe ta bangaren radio.
Sunana Salman Yayaji Yusuf. Ai ba dare ba rana, shi yasa ma yanzu ka ganni rike da radio na, ina sauraron muryar Amerika.
Taron jama'a take taya shi murna a yankin Manchester.
Sai rana ce da ya kamata ake wayarwa mutane kai da suke sauraron radio, saboda nan ne hanya da za a ke sanin me duniya take ciki a koda yaushe. Sannan kuma akwai ababen da bazan manta da su ba wanda suka faru a cikin wannan shekara wanda ta muryar radio na ji shi. Kamar yadda su waɗannan kafafe na radio suke wayar da mana da kai, muke sanin abubuwan da ake ciki musamman a harkoki na tsaro haka, musamman a ta ɓangarorin Maiduguri nan da kuma nan jihar Adamawa da muke ciki.
Shima wannan dattijo Malam Aliyu Usman wanda ya sa fiye da shekaru 20 yana sauraron radio, ya ko bai ne da radio ke ma faɗakar da kuma ilmantar da shi.
Ina jin labari yanzu ma ina jin ku ne. Ka dade kana sauraron radio? Ana da ni ina sauraron radio sosai.
Kamar shekaru nawa kai kana sauraron radio?
Zai kamar shekara 20 haka ina sauraron radio.
Kana sauraron radio
sosai.
Kuma sai kake sauraron radio?
Labarin an su kasashen nan sai a labarin muke ji. Kama abin da ya faru yanzu, abin da yake faruwa ko ta ina ko kama Amerika ko ta ina, sai kamar labarin ne muke ji. Ta shi ne amfanin radio daga Amerika su Faransa kullum wannan kowane lokaci ina buɗewa ina ji.
Ya ka ɗauki radio abokin hira ka ɗauka ko ko?
Abokin hira na ne sosai, shi ne abokin hira na. Ina ni kam ba za a raba da radio ba, don radio shi ne abokin hira na.
Shi ne abokin hira na.
Ina jin daɗin radio sosai sosai, don wasu labaru na duka a radio ne ke ji. Kai kama ko da Hausa na mani a radio ne na koya.
Akwai
abin da ke burge ni a radio, ina lokacin da suke rayu mutane na koya faɗa rayu sana. To shi ne ke burge ni, ko wata in ji rayu sana. Sun ce ni ma da a sai da ina da lambar su da ni ma sai ga musu rayina.
Shi ko baba iyali kawo da ke ma zama shugaban wata kungiyar sa kai da ke kula da shirye-shiryen kafofin yawon labarai ta Media Observer, ba ma bai na muhimmancin rediyo ga rayuwar bani Adama.
Gaskiya rediyo takan taka rawan gani ga talaka da kuma al'ummar Najeriya gaba daya da duniya, saboda ta rediyo ake samun labari da faɗakarwa da ilmantarwa. Da rediyo duk wani labari da ka ji in ba a rediyo ba ne za ka ɗauke shi ƙarya ne ko kotaɓi ne, amma duk a rediyo za ka ji. Sannan ma ni na san na tashi ana jin rediyo a gidanmu, sukan ga iyaye sukan zauna sukan ji zaɓe da wasu shirye-shirye. Daga nan ni ma fa na fara kula da to me yasa suke jin rediyo ɗin, ashe kuma ilmantarwa ne da faɗakar da su.
A shekara ta 2011 ne dai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi, kimiyya da kuma al'adu wato UNESCO ta koke da kowace ranar 13 ga watan Fabrairu a matsayin ranar rediyo ta duniya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.